بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bayan haka muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya kawo mu wannan safiya ta Asaba. yau muna 25 ga watan Shawwal, hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1445 a kidayen miladiya. yau muna 4 ga watan 5 shekara ta 2024. mun da wannan majalisi domin ci gaba da karatun tauhidi, wanda a yanzu haka muna cikin littafin Al-Aqidatul Wasatiyya na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. muna fatan Allah maraukan sarki ya masa rahama. Kafin Ramadan mun ɗauko bayani akan shimfiɗan da malam ya yi akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa. mun zo gaban da malam ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan gwama yayin da yake sifanta kansa ko yake ambaton wani suna daga cikin sunayensa. to za ka ga ya gwama bainan nafi wal isbat, tsakankanin korewa da kuma tabbatarwa, wanda shi ma wannan gaba mun tattauna a kansa. irin yadda duk wata sifa da kaga Allah subhanahu wataala ya kore ma kansa, to a wannan lokaci yana tabbatar ma kansa da kishiyan wannan sifan ne. duk sifa da kaga Allah ya kore ma kansa, to a wannan lokacin yana tabbatar ma kansa da kishiyanta. za ka ga abin da ya kore ma kansa na ƙasa ce ko tawaya, to kishiyanta cika ce, to Allah subhanahu wataala ya sifanci da ita, ya kuma wato ainihin wato ya sifanci da wannan sifa subhanahu wa ta'ala. to za kuma kaga Allah subhanahu wa ta'ala yakan tabbatar ma kansa da sifofi na cika da kamala. har malamai suka bayani cewa a mafi yawan lokaci za ka ga idan Allah zai tabbatar ma kansa da wata sifa, to za ka ga filla-filla yake faɗa ma kansa cewa ina da sifa kaza da kaza da kaza da kaza. amma a babin korewa, to za a kore ne a jumlace, korewa na ƙasa ce ta waya. to za ga Allah subhanahu wa ta'ala yakan kora ta waya gare shi, to duk abin da ya zo a ƙarƙashin wannan tawayan ko da ba a faɗe shi ba, to ya kore ga Allah subhanahu wa ta'ala. amma a babin tabbatarwa, Allah yakan tabbatar ma kansa da sifofi na cika da isa da buwaya, musamman waɗansu sifofi guda uku da muka faɗi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanci da su. akwai sifatul kamal, sifatul jalal, sifatul jamal. waɗannan ƙofofi guda uku su suka tattara sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. duk wata sifa ta cika da kamala ta tabbata ga Allah, duk wata sifa ta girma da ɗaukaka ta tabbata ga Allah, duk wata sifa ta kyau ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. duk da idan ba a manta ba, mun yi bayanin cewa ba lalai abin da yake cika ga abin halitta ya zama wannan sifan ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. ba wannan ma'aunin ake bi ba. muka kawo kamar irin su bacci. ɗan adam idan baya bacci na ƙasa ce gare shi, to da haka ba za ka auna Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ma'aunin ba. idan ɗan adam baya haihuwa na ƙasa ce gare shi, ba za ka auna Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ma'aunin ba. domin Allah subhanahu wa ta'ala baya bacci, baya gyangyaɗi, ba shi da ɗa, ba shi da mata. duk waɗannan sifofi ga halitta cika ne, amma ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala kuma tawaya ce. to ala ayyi hal, mun tattauna dai akan wannan bitafsil. malam kuma ya tabbatar da cewa wannan ita ce aqidan ahlus sunna wal jama'a, wacce annabawa da manzannin Allah suka zo da ita, kuma ita ce hanya madaidaiciya, hanyar waɗanda Allah ya musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayin Allah. to daga nan sai ya fara kawo nassosa waɗanda suke tabbatar ma Allah da sifofi da sunaye kuma suke kore ma Allah na ƙasa sifofi ko kuma nassoshi waɗanda suka tattaru akan tabbatar ma Allah da sunaye da sifofi na cika da kore ma Allah na ƙasa ko ta kowace irin kofa to sai malam ya fara kawo suratul ikhlas wanda mun karanta ta yace wa qad khala fi hadhihi al jumla ma wasafa bihi nafsuhu fi suratul ikhlas zai shiga cikin wannan bayani abinda Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi a cikin suratul ikhlas allati ta'dilu thuluthal qur'an wacce tana daidai da 1 bisa 3 na alqur'ani mai girma haifu yaqulu inda Allah ke cewa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mun tattauna akan wannan gaban idan ba a manta ba mun ji ma'anar suratul ikhlas me ake nufi da al-ikhlas cewa kadaitan Allah subhanahu wataala da kuma tsarkakan Allah daga dukkan nau'o'in shirka duk wata kofa da ka iya goma Allah da wani to Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga wannan kofa da haka saboda wannan ake kiranta suratul ikhlas tsantsanta tauhidi ga Allah da kore mu Allah kowace irin kofa ta tarayya da kamanceceniya da wani daga cikin talikai ko da wani daga cikin halittansa ga baki daya sannan wannan sura kuma muka ji cewa tana tsarkake duk wanda ya riko da ita da gaskiya za ta tsarkake shi ta kubutar da shi daga azaban Allah subhanahu wataala bi ma'ana mukhlisa al-ikhlas bima'ana mukhlisa min azabillahi tana tsamar da mutun daga azaban Allah subhanahu wataala mun je kadan daga cikin falalan suratul ikhlas kamar hadisi wanda al-imam ahmad ya ruwaito wanda kafirai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ga yama na nasaban mahalicinka Allah kana ta tutiya da Allah kana ta tutiya da Allah in akai magana ka ce Allah 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 to ga yama na nasaban wannan Allah naka shin wannan Allah daga azurfa yake ko daga zinari ko daga meni sai Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan sura qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muka kuma ji hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tabbatar da cewa qul huwallahu ahad tana daidai da 1 bisa 3 na alqur'ani mun ji dalilin haka alqur'ani mai girma ya kasu gida uku idan ka kakkasa abin da yake nuni zuwa gare shi zaka ga waɗansu ayoyin suna bayani ne akan Allah da sifofinsa da sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa sannan akwai waɗansu ayoyin suna bayani ne akan hukunce-hukuncen Allah subhanahu wataala ayi ko a bari halal da haram waɗansu ayoyin kuma suna ba da labarai ne al'ummomin da suka gabata ga irin yadda suka kwashe da su da annabawan da Allah ya turo to ita qul huwallahu ahad ta dauki 1 bisa 3 na wannan sakonni da alqur'ani mai girma ya kunsa ga baki daya shine tana bayani akan Allah da sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa da kuma cancansansa da bautar shi kadai ba shi da abokin tarayya to wannan ya sanya ta zama tana da daraja na wato 1 bisa 3 na alqur'ani mai girma sannan baya ga wannan mun ji cewa ma mai karanta ta zai shiga aljanna duk wanda ke karanta ta yana mai kaunanta da sakonnin da ke cikin ta to wannan daraja ce domin ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗansu mutane sun kawo mishi karar limamin su cewa duk suran da ya karanta to sai ya cika she musu ita da qul huwallahu ahad wannan abu baya mu mamu dadi sai mamu suka kai kara gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ga abin da limamin su ke musu da manzon Allah ya tambaye shi kai liman me yasa kake yin haka sai yake cewa saboda ina kaunan qul huwallahu ahad saboda sifofin Allah ne rahamani manzon Allah ya ce to kaunan da kake mata ta shigar da kai aljanna to wannan yana alamta maka kadan daga cikin irin sifofin wannan sura wanda bisani kuma muka ji ma'anan daidaikun kalmomin da ke ciki muka ji ma'anan Allahu muka ji ma'anan ahadu muka ji ma'anan Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura a ayoyi guda hudunta ta hada tsakankanin tabbatar ma Allah da sifofi na kamala sifofi na cika, sifofi na girma, sifofi na kyau, da kuma kore ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofi na nakasa da tawaya. Qul huwallahu ahad, da yace Allahu ahad tabbatarwa ce, kadaituwan Allah subhanahu wa ta'ala take tabbatarwa. Allahu samad, tana tabbatar da samadiyya na Allah. Allah bai da buƙatuwan komi a wurin kowa. Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda talikai gabaki ɗaya, mutane da aljannu da tsirrai da ƙwari da kowa da kowa, ya rusuna ya miƙa hannu yana nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Bi lisanil hali aw bi lisanil maqal, ko dai a baki kai ta godo, Allah bani kaza, Allah ina son kaza, ko kuma a aikaci aikin ka ya nuna kai makwadaici ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kana kwadayin lafiya, kana kwadayin abinci, kana kwadayin daraja, kana kwadayin kaza, amma baka furta ba, duk wata buƙatuwa taka da kake nima, to wannan buƙatuwan tana koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar ma Allah da sifofi na cika da kamala da buwaya. To a gefe guda kuma sai ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sai ya kore ma Allah haihuwa, ya kore ma Allah ɗa, ya kore ma Allah takwara ko tamka wanda a iya bi ta hanyar shi a dace da wani abu a wurin Allah. Wannan sifofi ne na kafa da tawaya a cikin haƙin Allah subhanahu wataala, sai wannan sura mai albarka sai ta kore su ga Allah. To shine malam yana ci gaba da kawo wato nassosa waɗanda suke tabbatar ma Allah da irin wannan yanayin, tabbatar ma Allah da sifofi na kamala da kore ma Allah sifofi na nakasa. Ka kuma fahimci irin yadda ake tsatso sunayen Allah da sifofin Allah ƙarƙashin ayoyin Al-Qur'ani da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai malam yace, wanda anan ne zamu tashi a yau, sai malam yace wa ma wasafa bihi nafsuhu fi a'zami ayatin fi kitabihi, da kuma abin nan da Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi a mafi girman aya a cikin littafinsa. Wato ayan da tafi kowace aya girma, tafi kowace aya daraja, tafi kowace aya ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wataala a cikin Al-Qur'ani mai girma. To Allah ya sifanta kansa da sifofi na cika, ya kuma kore ma kansa sifofi na tawaya da na ƙasa a cikin wannan aya. Malai ce haifu ya ƙulu, a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Wannan ita ce mafi girman aya a cikin Al-Qur'ani mai girma. Kamar yadda muka sani, ita ce ayatul kursi, aya ce mafi girma, mafi daraja, mafi ɗaukaka, saboda irin abin da ta kunsa na sifofin Allah da aikace-aikacen Allah da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan sura saboda darajanta da ƙimanta, Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta a riƙa karanta ta da safiya, da marice, da yayin bacci, da kuma bayan kowace sallah ta farilla. Wannan sura tana wato ɗauke da waɗansu sunaye na Allah guda biyar, manya-manyan sunaye. Tana ɗauke da waɗansu sifofi sama da guda ashirin da wani abu na Allah subhanahu wa ta'ala. To tattaruwanta a kan wannan, babu wata sura da ta kwatanta abin da wannan su'a, babu wata aya da ta kwatanta abin da wannan aya ta ƙunsa na bayani akan Allah da sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa da kuma kore na ƙafa gare shi da tawaya. Wannan ayan ita tafi kowace aya fito da wannan a cikin Al-Qur'ani mai girma. Wannan ya sanya ita ce tafi kowace aya girma a cikin Al-Qur'ani mai girma. Kuma hakan yana alamta maka cewa Al-Qur'ani mai girma darajojin ayoyinsa ko surorinsa ba daraja iri ɗaya ba ne. Akwai fifiko, waɗansu ayoyin sun fi waɗansu ayoyin daraja, waɗansu surorin sun fi waɗansu surorin daraja. Duk da yake kallo biyu ne, idan ka kalli Al-Qur'ani mai girma a matsayin wanda ya kalmomin Allah ne, to sai a ce Al-Qur'ani darajansa ɗaya ne, saboda girman wanda ya kalmomin abu ɗaya ne, Allah shi kadai ya furta alqur'ani mai girma yayi magana da ita to da ka sai a ce alqur'ani mai girma daraja ɗaya ne saboda me saboda girman wanda ya furta waɗannan kalmomi masu albarka amma idan ka kalli irin saƙonnin da alqur'ani mai girma ke dauke da shi to la shakka waɗansu surori sun fi waɗansu daraja waɗansu ayoyi sun fi waɗansu daraja yanzu dauki misali qul huwallahu ahad da muka karanta tana bayani akan Allah da sifofinsa da sunayensa tana kore ma Allah ta waya saƙon da take dauke da shi zai daidai da tabbaci da adila habin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad wannan tana magana akan Allah da isansa da cikansa wannan tana magana akan Abu Lahab da tabewan shi da shi da matarsa da halakansa da ainihin wato lalacewansa abinda sakonnin nan guda biyu ke nuni akai iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane la shakka sura ko ayan da take magana akan Allah da sifofinsa da sunayensa ta fi daraja fiye da aya wacce take magana akan wani tababbe halakakke da shi da matarsa kuma dan wuta to ta wannan janibin zamu fahimci cewa lallai alqur'ani mai girma ba zubi ɗaya bane waɗansu surori sun fi waɗansu daraja waɗansu ayoyi sun fi waɗansu daraja fa irin wannan babi ne qul huwallahu ahad ta fi da dama daga cikin surorin alqur'ani mai girma daraja a irin wannan babi ne ayatul kursi ta zama ita ce aya mafi girma a cikin alqur'ani mai girma babu wata aya da ta kamo ta duk da kasancewa kuma ba ita ce aya mafi tsawo a cikin alqur'ani ba akwai ayoyin da suka fi ta tsawo dauki aya mafi tsawo a cikin alqur'ani mai girma ayatul dain ayan da take magana akan bashi gata da tsawo shafi ɗaya ne tun daga farkon shafin har ƙarshen sa wanda suke bin irin musafil madina amma kuma saƙonnin da ayatul kursi ta dauka wancan bata dauki ɗaya bisa ɗari din shi ba da haka wannan aya ta fi daraja ta fi albarka ta fi falala a wurin Allah subhanahu wataala sama da duk wata aya wanda ba ita ba sai Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ma'ana Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah ya sifanta kansa da cancantan bauta subhanahu wataala ya sifanta kansa da cancantan bauta tunda ya ce Allahu dama mun riga mun magana akan ma'anan Allahu Allahu lafazi ne wanda ke nuni akan azzatul ilahi lafazi ne wanda ke nuni zuwa ga zatin Allah subhanahu wataala daga al ilahatu ne daga nan ne aka samu Allahu wato ainihin bauta al ilahatu ma'ana al ibadatu daga nan aka samu Allahu to Allahu lafazi ne wanda ke nuni akan zatin Allah subhanahu wataala shi yasa ba shi da jami'i Allahu ba shi da jami'i ba daidai yake da al ilahu ba al ilahu wannan ma'anar shi ne abin bauta sawa'un bi haqqin aw bi ghairi haqq wannan abin bautan ko akan cancanta ko akan ƙarya waɗanda suke bauta ma gunki akan ƙarya ne waɗanda suke bauta ma wuta akan ƙarya ne rana akan ƙarya ne duka waɗannan ababen bautan na ƙarya ne koma bayan Allah to ana iya musu jami'i sai a ce aliha ababen bauta amma Allahu bi ma'ana al-ma'budu bi haqq shi la yatajazza baya rarrabuwa ballantana a samu kofan da za a ce to Allahu jami'in shi kaza ba shi da jami'i Allahu Allahu saboda me saboda yana nuni zuwa ga azzatul ilahi zatin Allah subhanahu wataala to shine Allah subhanahu wataala yake cewa la ilaha illa huwa bi ma'ana babu abin bauta bi haqqin akan cancanta illa huwa sai shi Allah subhanahu wataala kenan bautan Allah akan cancanta ne me yasa Allah ya cancanta a bauta masa domin shine mahalicin kowa mahalicin komai domin shine ba shi da bukatun komi a wurin kowa komi da kowa yana da bukatuwa zuwa gare shi Allah shine ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe Allah shine lam yalid wa lam yulad ire-iren waɗannan sifofi ta rububiyya su suka cancantar da Allah ya zama shine abin bauta na gaskiya koma bayan Allah bai cancanci bauta ba zalika bi anna Allahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al batil duk wani abin da za a bauta ma koma bayan Allah to ana bauta mishi ne akan ƙarya ko dai ya zamto an masa alfarma ne shi ake taimako kamar waɗanda suke daukan malamai suna bauta musu koma bayan Allah an taimake malaman ne alfarma akai musu to wannan bautan ta zama ta ƙarya wannan bauta ta zama ta ƙarya ko kuma ana bauta musu ne akan wata baiwa da suke da ita wanda yake kuma asalinta da cikanta tana tabbata ga Allah subhanahu wataala ila za a bauta mu wani saboda dukiyarsa wani saboda iliminsa wani saboda kyansa wani saboda wani bajinta da yake yi to cikan waɗannan sifofi na wadata da bajinta da girma da daraja da mulki duk sun tabbata ne ga Allah subhanahu wataala kuma shi wannan wanda ake bauta masa koma bayan Allah wa'annan sifofin ba tabbatattu bane ba cikakku bane gare shi dan an yi lokacin da bai da su kuma za a yi lokacin da bai da su da haka duk wata bauta da ake makoma bayan Allah subhanahu wataala ana yin ta ne da ghairi haq to wannan ya sanya duka nau'o'in bauta duka nau'o'in da'a sun tabbata ne ga Allah subhanahu wataala saboda cikan sa da cikan sifofin sa da girman ni'imomin da Allah subhanahu wataala yake da su to shi yasa Allah subhanahu wataala ya tabbatar a cikin wannan aya cewa Allahu la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta na gaskiya kuma sannan babu abin bauta koma bayan sa dan haka wannan yana alamta maka ga baki daya bayi na kafasu ne tauyayyu ne saboda duk wani abin da yake ba Allah ba to halittan Allah ne duk abin da ba Allah ba sawa'un mala'iku ne ko manzannin Allah ne ko menene ma duk abin da ba Allah ba to bawon Allah ne to tunda ko bawon Allah ne akwai nau'in na ƙasa a tare da shi dan an yi lokacin da babu shi sannan kuma akwai abubuwa da suka fi ƙarfin sa shi ma juya akalan al'amuran sa ake da wannan sai ka gane aibin waɗanda suke daukan koma bayan Allah suke tasa su a gaba har suna daukan sifofin Allah suna ba su kamar yadda suka dauki annabi Isa alaihi salatu wasalam kaga annabi Isa an yi lokacin da babu shi sannan kuma yanzu ina annabi Isa babu shi bar rafa'uhu Allah ilayhi yana gurin Allah subhanahu wataala to yanzu idan kana da bukata masu nima gurin annabi Isa yanzu ina kaga annabi Isa kuma ina annabi Isa ballanta na biya bukata haka nan waɗanda suke daukan malaman su ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam malamin nan an san lokacin da babu shi an san lokacin da aka samar da shi an san malamin nan yana shiga ban daki yana yin fitsari yana yin kashi yana yin amai an san jin yunwan sa an san bukatuwan shi zuwa ga mata an san bukatuwan sa zuwa ga da amma duk da haka kuma za a rusuna masa ayi masa sujada ana nima a wurin shi koma bayan Allah subhanahu wataala kaga duka wannan bauta ce akan ƙarya to wannan masu motsi kenan masu daraja to ballantana wanda zai bauta ma gunki abin da yake baya amfanarwa baya cutarwa baya amfanan kansa ballantana ya amfano ni baya tunkuɗe ma kansa cuta ballantana tunkuɗe mu wanda zai bauta ma dutse wanda zai bauta ma wuta wanda zai bauta ma wasu abubuwa koma bayan Allah shi yasa yace la ilaha illa huwa babu abin bauta akan cancanta ba ababin alfarma ba ba ababin an ce muke shi ba a akan cancanta sai Allah subhanahu wataala yace alhayyul qayyum Allah shine alhayyu rayayye cikakkiyar rayuwa alqayyum tsayayye cikakken tsayuwa Allah rayuwansa cikakkiyar rayuwa ce domin bata gabata da rashi ba ba kuma za ta fuskanci rashi ba a baya dan haka Allah rayuwansa azaliya abadiya rayuwansa ba ta da farko haka nan rayuwarsa ba ta da ƙarshe wannan cika ne sannan rayuwar Allah subhanahu wataala ta tattaru akan kamal ta tattaru akan samadiya wato cikakkiyar rayuwa ce kai ba ma haka nan ba har malamai suna cewa duk wata sifa ta zatin Allah to tana koma zuwa ga alhayyu duk wata sifa da ka sani ta zati to tana koma zuwa ga alhayyu shi yasa suka ce waɗannan lafazan guda biyu alhayyu da alqayyum alhayyu rayuwa cikakkiyar rayuwa alqayyum tsayayye ya tsayu da kansa bai neman komai a wurin kowa bal ma duka talikai gabaki ɗaya afa mahu qa'ilu qa'imun ala kulli nafsin bima kasaba duk wata halitta kuma ta tsayu ne da Allah subhanahu wataala to sai malamai suka ce waɗannan sifofi guda biyu waɗannan sifofi guda biyu sune ismullahi al'azam. Me yasa? Saboda duk sunayen Allah gabaki ɗaya suna su koma zuwa gare su. Al-Hayyu tana kwashe duk wata suna ta Allah ko sifa wacce take da alaka da zaki. Al-Qayyumu tana ɗaukan duk wata suna ko sifa ta Allah wacce take da alaka da aiki. Suka ce kaga idan ka ɗauki Al-Hayyu to duk wata sifa irin as-sam'u kamar da aka ce Allah as-sami'u, Allah al-basiru, Allah al-alimu, Allah al-qadiru, to duk tana koma fa ga Al-Hayyu ne. Domin waɗannan sifofin suna tabbatar da cikar rayuwar Allah ne subhanahu wa ta'ala. Allah ya rayu, Allah rayayye ne, mai ji, wannan jin yana koma zuwa ga rayuwar ne, mai gani yana koma zuwa ga rayuwar ne, mai ilimi yana koma zuwa ga rayuwar ne, isasshe buwayayye yana koma zuwa ga rayuwar ne. Da haka duk wata suna ko sifa da kaga tana nuni zuwa ga, wato tana nuni zuwa ga sifan zatin Allah, to Al-Hayyu ya laƙwanƙwan waɗannan sunayen gabaki ɗaya. Al-Qayyumu kuma duk wata suna ko sifa wacce take komawa zuwa ga aikace-aikace, to Al-Qayyumu tsayuwan Allah da kansa duk ta laƙwanƙwan waɗannan aikace-aikacen. Irin su al-istiwa'u, Allah ya daidaita a bibishin al-arsh, sifa ce ta aikin Allah, to Al-Qayyumu ya laƙwane wannan sunan. Irin su sakkowa, mun tattauna wannan a cikin kitabu tauhid, Allah yana sakkowa duniya, sakkowa wacce ta dace da buwayarsa, duk cikin qayyumiyarsa ce, cikin qayyumiyya ce. Irin su magana, sifan magana cika ne, duk cikin qayyumiyyan Allah ne, sifan al-qayyumu ya laƙwame su. Ko kuma rayarwa, ko kashewa, ko azartawa, ko jujjuya al’amura, duk gabaki ɗaya sifan al-qayyumu ya laƙwame su. Da wannan sai waɗannan malamai suke cewa al-hayyu da al-qayyumu su ne ismullahi al-azam, wanda idan dai bawa ya roƙi Allah da su, to Allah subhanahu wa ta'ala zai biya buƙata. To sai kuma gashi an sami hadisi ya ce Allah yana da sunaye ismullahi al-azam wanda in an kira shi da shi zai amsa. Wani daga cikin magabata ya ce da na duba al-Qur'ani mai girma sai na gano su a waɗansu surori guda uku, sai na gano su a Baqara, a mafi girman aya a cikin suratul Baqara ita ce ayatul kursi. Aka ce waɗansu lafazza kenan, sai ya ce al-hayyul qayyum. Da na sake duba Ali Imran sai na gano su alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Da na duba a suratul Taha sai na gano su wa anatil wujuhu lil-hayyil qayyum. Waɗannan ayoyi guda uku a cikin Al-Qur'ani mai girma su ne suka bayani akan Al-Hayyul Qayyum, suka zo a gwani a haka. Yace to da ka waɗannan su ne, dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna nan a cikin Al-Qur'ani mai girma, to shi ya bincika Al-Qur'ani ya gano su a wurare guda uku. To da wannan sai waɗansu malamai suka ce duk abin da kake nema in dai ka mararece ma Al-Hayyul Al-Qayyum, to Allah subhanahu wata'ala zai biya maka buƙata, dan su ne ismullahi al-azam. A wani hadisi wa in kana wa in sama malamai suna abin da yana cewa alizu bil hayyil qayyum, kuma kalkale ku nemi mafaka a wurin Allah subhanahu wataala ta hanyar wato ainihin sunayensa al-hayyu da al-qayyum. To shine Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, gengedi baya kama Allah, wala nawm ballantana bacci. Sina shi ne gengedi, gengedi shi a ida kawiki bai shiga zuciya ba, sabanin bacci, bacci yana kama ido kuma yana kama zuciya. Kana iya samu mutum na gengedi amma duk yana jin abin da kuke faɗa, ya nuna wannan ido ne kawai ya rufe bai kama zuciya ba. Amma wanda ya kwanta yayi bacci, wadataccen bacci, kaga akan abubuwa ma bai sani ba, yakan furta waɗansu abubuwa bai sani ba, yakan ma yi waɗansu mafarkai, to kaga wannan bacci kenan amma gengedi dan kawai dan kishani haka ido kan rufe saboda kila wata gajiya ko wata bukata ko dai wani abu mai kama da haka to gengedi baya kama Allah subhanahu wataala ballanta na bacci tabbi Allah ya kyauta idan gengedi ya kama Allah Allah inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ya rike sammai da kasai ba su fado ba idan da gengedi ya kama Allah ya zafa shi kenan da tuni kenan ma duniyar ta riga ta tashi a ce gengedi ya kama Allah wata Allahu an zalik ballantana a ce Allah ya bacci irin zalunce zalunce da mu'amaloli dake tsakankanin bayi wannan ya zalunci wannan wannan ya ci mawa da dukiya wannan yake kaza wannan ya furta kaza a ce yau Allah yana bacci bai san an yi ba kaga adalcin Allah za ta tabbata saboda akwai abubuwan da bai sani ba wannan miyagun sifa makwararru ne ga Allah shi yasa muka ce wurin korewa zaka ga ana kore sifofi ne mujmal in aka ce bacci ya kore ga Allah ko gengedi a ƙarƙashin wannan fa ana kore ma Allah gajiyawa ana kore ma Allah naqafa ana kore ma Allah aibi saboda bacci nau'in gajiyawa ne duk da yake a cikin sifofin dan adam cika ne amma shi Allah ba wannan kiyasin ake amfani ga Allah subhanahu wataala ba saboda yayin da kai bacci baka san abubuwan da ke faruwa ba da haka ka isa ka ce ga abin da ya faru tabbas ba kai ma sai dai a baka labari to wannan sifa ce ta naqafa ga Allah subhanahu wataala ta kore ga Allah to shine yake cewa la ta'khudhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard lahu sai aka fara kaddamar da ma'amul lahu ma fis samawati wa ma fil ard nashini me duk abin da ke cikin sammai da kasai to kaga wannan ya koru ya zama mallakan wani gabaki daya da bambanci a ce ma fis samawati wa ma fil ard lahu ila an gani idan aka ce ma fis samawati wa ma fil ard lahu abin da ke cikin sammai da kasai lahu nashini tabbatar ma Allah da mallaka mallaka mutlaka gamanniyar mallaka wanda bai tarayya da kowa ba to wancan lafazin bai daidai da a ce lahu sai a fara kawo nashi ne ma fi samawati wa ma fil ard a balagance wannan salon da alqur'ani mai girma ya zo da shi shike nuni akan sakakkiyar mallaka gamanniyar mallaka da bai tarayya da kowa ko komi a cikin mallakan abin da ke cikin sammai da kasai ba duka gabaki daya nashi ne jama'a kila an fahimci wannan shi yasa idan kana hararo irin waɗannan ayoyin dole ka nutsu da Allah dole ka koma ga Allah babu kuma wani abu a cikin halittun Allah da zai maka nauyi saboda lahu nashi ne da ka duk abin da ya dame ka ka rade a gurin Allah ka nima lahu nashi ne kuma mawadaci ne kuma Allah sifar ruwa ta kore gare shi sahaul layli wan nahar kamar yadda yake a cikin hadisi Allah saha mai kyauta ne sahau mai yawan kyauta ne al-layli wan nahar a dare da yini har yace ara'aytum ma anfaqa mundu an khalaqa samawati wal arda ku bani labarin irin abin da kuke ganin Allah ya ciyar tun daga lokacin da ya halicce sammai da kasai taskokin arziki nawa Allah ya raba a duniya gabayin sa kada ka dauka wai dan an ba karu na kaza akwai wanda suka fi karu da dukiya awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli man huwa aktharu minhu menene quwwatan wa aktharu jama'an Allah ya halakar da wadansu mutane wanda sun fi karu na quwwatan sun fi shi karfi sun fi shi tara dukiya da ka karu na ba shi yafi kowa tarin dukiya a duniya ba Allah ya raba arzikin shi da yawa. Me zai hana Allah ya baka in ka nima a gurin shi? Kai dai natsa da Allah. Ko ma gare shi marairece masa Allah subhanahu wataala zai baka. A mafi yawan lokaci waɗansu sukan kasa riskan wani abu saboda hanyar da suka bi ba ita ce hanyar da ake bi ba. hanyar da suka bi ba ita ce hanyar da ake bi ba. Wanda yake son ya je fada sai kama hanyar kofan gayan ba zai taba isa ba. Ba zai taba isa ba. To waɗansu suna nema a wurin Allah amma sai su saki hanyar da ya kamata a bi. Shi Allah akwai yadda ake mu'amala da shi. Akwai yadda ake neman arzikinsa, yadda ake neman falalansa. Idan ka bi wannan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala hayyun sittirun, Allah mai kunya ne, yana kunyan bawa ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ba ni, shi kuma a rububiyarsa yana jin kunyan a ce ya hana ka subhanahu wa ta'ala. To ta yaya za a yi ka roƙi Allah ya hana ka sai dai in ba hanyar ka kama ba? Shi yasa akwai hanyoyin da ake bi ne a nemi falalan Allah, shi kuma Allah zai ba da wannan falala. Idan ka bi hanyar, to kamar yadda muka sha bayani, Allah zai iya baka a yanzu, zai iya baka gobe, zai iya baka a duniya, zai iya baka a lahira, zai iya tunkuɗe maka wata musiba ko wani sharri ta sanadiyyan abin da ka roƙa, kuma shi Allah subhanahu wata'ala ya nufa ce baka. Kai kila yanzu nan kai mota ce damuwarka, Allah ba ni mota, ka bi hanyar duk da ya dace. Idan Allah ya amsa addu'anka, ka bi hanyar da ya dace, Allah ya karba. To amma fa an rubuta maka cewa in aka baka mota za ka yi haɗari da motan, kuma za ka karye a kwankwaso. To da a baka motan, ka shiga motan kana haskawa mala, da yanzu ka samu mota, ka samu jeep, ko ka sami babban mota kana haskawa, amma ka kama hanya kai haɗari, motan ta zama condemn, kai kuma ka kari a kwankwasa ko a wuya ko a kafaɗa, sai ka shekara bakwai ana jinya, sai an saida motan, ƴan gwangwan sun sai motan, kuɗin ya ƙare, an nemo ninkin kuɗin 5-6-7 sannan a yi maka magani, kana gida, iyalanka duk sun gaji da kai, ƴaƴanka duk sun gaji da kai, tun ana zuwa gaishe ka har an manta da kai, abinci da ƙyar ake ci. To a baka motan da ka roƙan, ko kuwa Allah maɗaukakin sarki ya amfani da wannan addu'an da ya karɓa a ce to yanzu an tunkuɗe maka wancan haɗarin, ba za ka yi haɗarin ba, amma ba za a baka motan ba, wanne fi maka? Allah hakimu, Allah mai hikima ne, Allah mai hikima ne. Sai a hana ka motan don a hana ka haɗarin. Kainan wanda bai gane ba sai ga tunani na ce a bani mota har yau, ga dai nan muna ta lalabawa da keke, keken nan ta fi maka alkhairi. To haka Allah yake. Amma dai ka bi hanyar da za ka nemi abin a wurin Allah. Me yasa? Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. A nan an baka wani irin yanki da idan ka tashi tawassuli wurin Allah cikin abin da kake nema, in dai a duniyar nan yake, kai ma Allah tawassuli da ya Allah, lahu ko kuma laka ma fi samawati wa ma fil ard. Ya Allah, na shaida, na yi imani cewa duk abin da ke cikin sammai da ƙasa mallakanka ne ya Allah. Khalqan wa mulkan wa abidan, halittan ka ne, mallakan ka ne, bayin ka ne ya Allah. Ya Allah, ba zai cutar da kai ba idan ka bani abu kaza da abu kaza da abu kaza. Ya Allah, gani gare ka, hannayena sun miƙe zuwa gare ka, zuciyata ta karye, na maida al'amari zuwa gare ka. Ya anni Allah, kai ne mamallaki, in ka bani la mani alima a'tai wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Ya Allah, bani da kowa sai kai. Ya Allah, in ka bani babu wanda ya sai hana. Kamar yare ce ma Allah subhanahu wa ta'ala, ka ce ya Allah, ba ni kaza da kaza da kaza, kuma ka ɗibo ta da faɗi sosai. Kar ka ce wai ya Allah, ya bani gida da mota, ya bani aure, ya bani taskan kuɗi, ya bani kaza, ai na san ba ma zai yi ba. To ai lahu ma fi samawati wa ma fil ard, kuma mai taskan abin ne, ka ɗibo ma Allah da faɗi sosai, kai ma Allah tawassuli. Ballantana ga waɗansu sunaye na Allah waɗanda suke nuni zuwa ga wadatan Allah da arzikinsa yalwatacciya, wanda in ka fake gare su, irin su Ar-Razzaqu, in arziki kake nema, Al-Ghaniyu, in arziki kake nema, Al-Wasi'u, yalwa, Al-Fattahu, Al-Wahhabu, ka
kamar rere ce mu Allah ka fake da wadannan sunayen ka roki Allah duk wani abu a duniya ka gani in Allah subhanahu wataala bai baka ba me yasa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin samai da kasai mallakan Allah ne subhanahu wataala kuma babu wani koma bayan Allah wanda ya mallaki misala zarratin a cikin wadannan halittu a cikin wadannan halittu sai ya ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi wannan korewa ne man zal ladhi ay la ahada babu wanda sai ya ceto a wurin Allah sai da izinin Allah indahu a wurin Allah ashe Allah yana da indiya akwai wurin da Allah yake tunda an ce indahu a inda Allah yake babu wanda sai ya ceto a wurin Allah ashe Allah yana da wuri sabanin waɗanda suke cewa Allah yana ko ina ba shi da indiya Allah akwai indiya akwai inda yake shine ina dirbishin al-arshi ranan tashin al-kiyama kuma zai zo zuwa irin wacce ta dace da buwayansa subhanahu wataala da haka babu wanda sai ya ceto indahu a wurin Allah illa bi iznihi face da iznin Allah wani yana tabbatar maka da cewa akwai ceto ranan tashin al-kiyama akwai ceto ranan tashin al-kiyama amma a ƙarƙashin sharadanta menene sharadan ceto wala yashfa'una illa liman irtaba sai wanda Allah ya yadda a cece shi sannan kuma wannan ayan ta tabbatar da illa bi iznihi sai da iznin Allah Allah shine zai ga dama ya ce malan wani cicuwa ne da wani zai shiga wuta sai ya ce to kai Muhammadu ceci Ibrahim kai Isma'il ceci Abdul Razzaq Allah ne zai bada izini bayan Allah subhanahu wataala ya yadda da wanda zai cetan da wanda za a cita mun tattauna a cikin kitabu tauhid idan ba ku manta ba a babin da yazo akan ceto mun tattauna wannan da aka ceto tabbatacciya ce duk wata aya da kaji ta kore ceto to ta kore ceto ne irin waɗanda mushrikai suke tunanin za su yi ma mabiyan su ko cetan da ake tunanin ababen bauta ko ma bayan Allah za su yi to sai Allah subhanahu wataala sai ya kore wannan ceta amma wala shakka ceto tabbatacciya ne a cikin wato ainihin farfajiyar tashin alkiyama sai dai da isharar dinta Allah ne zai bada izini sannan kuma Allah subhanahu wataala ya yadda da wanda zai cita zai cetan da kuma wanda za a cita ma baina aidihim abin da ke gabagare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su duk abin da ya gabata tun daga lokacin da Allah ya halicci duniya duk abin da ya faru motsi da zance da aiki duk gabaki da Allah ya sani da shuru da kadawan itatu ganyayyakin itatuwa da yankewan ganyen itaciya ta fadu da duk wani abin da ya gudana yana cikin ilimin Allah haka nan wa ma khalfahum abin da zai zo a baya daga nan har tashin alkiyama daga nan har shiga wuta har aljanna daga nan abin da zai faru ma a wuta da aljannan a iya lokacin da Allah subhanahu wataala ya nufa ta za su zauna duk yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala da haka Allah ya san fake ya kuma san bayyane Allah ya san nada ya san nayin ya san kuma na gobe ya san aikace aikacen bayinsa gabaki daya zantuttukan su da aikace aikacen su da kujarce kujarcen su har shirin su duk gabaki daya Allah ya sani wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a su kuma bayi ba su kewaye ilimin Allah da komai sai abin da Allah ya ga dama fassara guda biyu ko dai ba su kewaye ilimin sanin Allah ba ba su san zatin Allah ba illa bima sha'a sai abin da Allah ya ga dama ya gaya musu babu wanda ya sai san sifofin Allah da sunayensa sai abin da Allah ya ga dama ya faɗi ya zatin Allah take babu wanda ya sai sani sai abin da Allah ya ga dama ya faɗi shine ma'anan wala yuhituna bi ilmihi wato bayi ba su kewaye ilimin sanin zatin Allah ba illa bima sha'a face abin da Allah ya ga dama ya bayyana musu ko kuma fassara ta biyu wala yuhituna bi ilmihi bayi bi su kewaye ilimin Allah ba wato abubuwan da Allah ya sani to bayi ba su san komai a ciki ba illa bima sha'a face abin da Allah ya sanar da su Allah ya gaya mana labarin waɗansu abubuwa da suka faru a farkon duniya ya gaya mana labarin waɗansu abubuwa da su faru a ƙarshen duniya duk wannan yana cikin ilimoman Allah to ya sanar da mu wannan sai mu sani me yake faruwa a cikin cikin mace har a samar da da Allah ya ga dama ya gaya mana ya sanar da dan adam amma wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan dan kadan Allah ya gaya mana abubuwan da Allah ya sani Allah subhanahu wataala bai gaya mana mafi yawan su ba iya abin da Allah ya ga dama mu sani shine muka sani wala yahutuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardha kursiyin Allah yayyalwace sammai gabaki ɗaya da kasai mun tattauna akan sammai da kasai da girman su da irin yadda idan an dauki samman gabaki ɗaya aka dunkule su aka jefa su cikin kursiyin Allah to kursiyin Allah ta ci karfin su za ta laƙonƙome su gabaki ɗayan su mun shayin wannan bayanin lokaci bayan lokaci muna bayani akan irin yanayin yadda girman sama take girman sama wacce take idan ka dauke sama ta ɗaya kuma ka sanya ta a cikin ta biyu ita ma haka za ta zama kaman wani kwandala ne ka jefa a farfajiyan daji ita ma ta biyu a ta uku haka za ta zama har ya zuwa ta bakwai to duka samman nan ka hada su ka hada da kasai din nan guda bakwai ka cura su ka jefa su a cikin kursiyin Allah to wasa'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ta ninka su girma ta fi karfin su tafi girman su kuma kursiyin Allah ba ita ce mafi girman halittan Allah ba al'arshin Allah subhanahu wataala ya fi ta girma to a dirbishin al'arshi Allah subhanahu wataala ya daidaita wasa'a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma kuma kiyaye al'amarin sammai guda bakwai da kasai guda bakwai da kursiyin Allah da abin da ke sama da haka da abin da ke kasa da haka wala ya'uduhu bai gajiyar da Allah bai wahalar da Allah babu wahala a ciki sam babu wahala ga Allah subhanahu wataala karkarta ka ce kai amma dai Allah yana wahala wallahi kai yanzu ya Allah ke managing din waɗannan abubuwan ga zantuttukan bayi kaga duk zantuttukan nan da muke yi ba kalman da take cakuɗe mu Allah tsakankanin kalman wani da kalman wani waɗansu ƴan kwallana nan wannan na ihu wannan yana kaza wannan yana kaza in bid'a nan na ta zikiri wannan yana faɗin sunan shehi wannan yana faɗin sunan wali wannan yana faɗin kaza wannan yana faɗin kaza masu iface iface na yi a filin dambe masu kaza na yi masu kaza na yi a gefe guda kuma waɗansu bayin Allah nagartattu wannan na subhanallahi a daidai lokacin wannan na walhamdulillahi ladanai wannan yana Allahu akbar Allahu akbar wani yana ashhadu an la ilaha illallah duka waɗannan abubuwa haka suke gudana to babu abin da ke cakuɗe mu Allah subhanahu wataala komi tartar Allah ya san su kuma Allah ya san abin da ke gudana ya kuma san masu fartar su shine wala ya'udu hifzuhuma babu abin da ke cakuɗe mu Allah cikin zantuttuka kenan ko kudurce kudurce abinda ka kudurta da abinda na kudurta da abinda wane ya kudurta da abinda wane ya kudurta da mutanen farko da mutanen karshe ne suka kudurta duk yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala baya kuma gagaran Allah ya controlling din su shine ma'anan wallahi ya'uduhu hifzuhuma baya gajiyar da Allah baya tsanani ga Allah ya zama ya jujjuya su wallahi ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim Allah subhanahu wataala shine al-aliyyu madaukaki mun tattauna a cikin karatu cikin kitabu tauhid ulul zati wa ulul qadari wa ulul qahari duk waɗannan dangogin uluwi ne daukakan Allah zatin Allah ita ce kololuwa ita ce sama da kowa ulul zati kenan duk in ka fita daga wannan duniyan ka wuce sama ta daya ka wuce ta biyu ka wuce ta uku ka wuce ta hudu ka wuce ta bakwai ka kai karshe ka wuce kursiyi ka wuce al'arshi to ya girman gurin yake to kasa din nan ma baka san girman ta ba ballantana sama ta daya ballantana sama ta bakwai ballantana kursiyin Allah wanda aka ce zai laƙonƙoma sammai bakwai da kasai bakwai ballantana al'arshin Allah ballantana abin da ke sama da al'arshin Allah babu wanda ya san iya girman gurin to daka anan ne zatin Allah subhanahu wataala ta tabbata daka Allah yana da uluwul zati sannan yana da uluwul qadari kima na Allah subhanahu wataala yafi kiman kowa. Me yasa? Saboda Allah subhanahu wataala yana da wannan sifofi da muka bayani ta kofofi uku, sifatul kamal, sifofin cika. Duk wata cika da ka canta a duniya ko a tunaninka ko a ilimi, to Allah yana da mafi cikanta. Sifatul jalal, duk wata girma da ka sani a cikin ilimi ko a duniya, to Allah yana da mafi cikan wannan sifan ta girma. Sannan sifatul jamal, duk wani kyau da ka sani Allah yana da mafi cikan sa. To ai ko yana da sifatul, yana da ulul qadari, kiman sa ba karami bane. Shi yasa irin wannan kiman kaga yana taban zukatan mummunai, sai kaga mummunai suna marere cewa suna nima a wurin Allah, wani yana fashe ma Allah da kuka, wani yana yin jihadi don Allah, yayyade ya kashe kanshi ya mutu. Saboda mene? Saboda wanda ke da ulul qadari. To sannan Allah yana da ulul qahari, yarin jaye komai, babu wanda zai takonsaka da Allah ya galaba. Duk wanda ya buda da Allah subhanahu wataala, to Allah shike da rinjayi, wallahu ghalibun ala amrihi, duk abin da yake fata zai ajinsa, babu wanda yake ce dan me. Shi yasa duk sanka da mahaifinka sai Allah ya kashe shi, ko baka isa ka ce wallahi bai mutu ba, ya mutu, ko kai saka ce bai mutu ba. Ulul qahari, qahari yarin jaye ka, baka da yadda zaka yi. In yaga dama talauta, in yaga dama ya rayar, in yaga dama ya kashe, in yaga dama ya daukaka, in yaga dama ya kaskantar. Ulul qahari abin nan qahari kenan. To shine al-aliyu, madaukaki, al-azimu, kuma mai girma. To wannan sune ma'anan ayatul kursi a gurguje a takeici. Bari mu dakata anan insha Allah ta'ala a zama ta gaba, sai mu fito da wadansu sakonni wanda shi malam ke nufi, ba tafsiri muke yi ba ai. In kullu raba babin tafsiri bane. Muna son mu yake daukaka darajojin mu. Allah ka ji kan magabatan mu, Allah ka kyautata karshen mu. Allah subhanahu wataala ya sa mu nayi asa'a. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim, wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa